بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أولادي شاترا قوتا شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديدا دليهود دا قوم شابكوي وان ديدا عشرين دا تقوز قوتا ديسمبر 1996 إمبا أمان تابا تيكين وانا أينهم واتو لتافينا قيام رمضان دمكي صلاة التراويه قيام رمضان قيام رمضان من تتونو مسألة غما دا وطري دا كما القنوتي دا أكي تيكين صلى وطري تجيني أكي تنبايا تيوا maganar da muka yi dangane da al-qunuti a salloli biyar idan wata musiba ta saukarwa musulmi ko kuma wata bukata suke da ita za su rinka yin al-qunuti suna roƙon Allah ya biya musu bukata har ma za su iya ƙarawa da la'antar kafirai suna masu kiran sunayensu to akwai wata aya wadda take a cikin suratu Ali Imran laysa laka min al-amri shay'un an yatuba alaihim أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وانا آيات وسسك دعوة شواء ايتا هنا ين القنوت اتكن صلو ليبير زمك تي آأتم فهم تكذكري الإمام أبو جعفر النحاس اتكن لتافيش الناسخ والمنسوخ في القرآن لتافي نريكي مغانا اكن آيوي دسك شافي وسو كوكما اك شافي سو كوكما وسوه كنچه كنچه a cikin wannan littafi nashi yayi bayanin cewa wannan aya bata shafe al-qunuti ba hakan ka dauki littafin Taysirul Azizul Hamid sharhi na kitabit tauhid da kuma littafin Fathul Majid da littafin Qurratu Uyunil Muwahhidina duk sharhi ne na kitabut tauhid na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Allah ya ji kanshi a cikin wannan waɗannan littafai da na faɗi an bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin yin al-qunuti yana la'antar waɗannan kafirai da suka kashe waɗannan manyan malamai cikin sahabbai sai Allah madaukakin sarki ya karkato da zukatan waɗancan kafirai suka dawo suka tuba na gaskiya sai annabi ya daina musu wannan addu'a da yake la'antar su shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa ai babu wani al'amari dama a hannunka ko dai Allah ya nufe su da su tuba ya yafe musu ko kuma ba su tuba ba Allah ya musu azaba to gashi sun tuba yanzu aka ce annabi ya daina yin al-qunuti ne saboda musulunta su ba saboda saukar ayat ba ayat ta sauka ne bayan ainihin sun tuba kuma annabi ya daina musu al-qunuti tunda sun tuba sun musulunta wannan qunuti za ya ala'ance su to abin da ke tabbata mana da haka daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana yi sa'annan kuma ya dawo ne akan wasu matsaloli da suka faru sa'annan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su dukkan su suna yin al-qunuti shi yasa in matsala ta faru ba wai a sallar asuba ba kawai dukkan salloli biyar liman zai daga hannu yana yin al-qunuti ma mu suna ainihin amsawa da cewa amin amin idan kai kadai ne ka sallah ta kama ka kai ma zaka iya yi to sallar witri ita ce muka karanto cewa an samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi al-qunuti wani lokacin sa'annan kuma ga irin addu'ar ma da ya koyar wadda ainihin za a rinka yi to mas'alar da muka kwana akai wadda lokaci ya kure mana ita ce shin ko in an daga hannu wajen addu'ar al-qunuti din nan in an gama addu'ar za a shafa fuska kamar yadda ake ko ko za a sauke hannu ne kawai a tafi sujuda to shine anan za ka zo ka ji abubuwan da manyan malamai suka faɗi gashi a cikin wannan littafi har wa yau dai sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shafi na 159 bayan ya gama magana akan al-qunuti din baki daya sai ya ce wa amma mashul wajhi bihima amma shafa fuska da ainihin hannaye in an gama addu'a a wajen al-qunuti falam yarudda fi hadha al-mawtin fa huwa bid'a yace sam ba a samu wani hadisi ma kwata-kwata ya zo cewa annabi ya gama al-qunuti yana shafawa ba dan haka ka dauki hannunka ka shafa in ka gama addu'a al-qunuti a wannan wuri bid'a ne wa amma kharijus salati amma wajen sallah kuwa kamar hakan an yi addu'a ko saboda wasu harkoki akwai hadisai amma sai malai yace falam yasihha, waɗannan hadisai dukkan su ba su inganta ba, sune hadisin da za a ce wai annabin ya daga hannu baya aje su har sai ya shafa da sauran su, famsahu biha wujuhakum, duk za a zo a karanta zaka ji ba duk ba su da inganci. Wa kullu ma ruwa fi zalika dha'ifun, yace duk hadisan da aka ruwaito akan in an yi addu'a za a shafi fuska hadisai ne masu rauni. Wa ba'dahu ashaddu dha'afan min ba'dhin, yace wasu hadisan ma daga ciki sun fi wasu su rauni, ma'ana in ka jawo wannan an ce maka mai rauni ne, in ka jawo wannan sai a ce ai kuma wannan da ka kawo yanzu yafi nada zuma rauni. Kama haqqaqtuhu fi dha'if abi dauda, yace kamar yadda na tabbatar da haka a cikin ainihin dha'if na abi dauda. A sunan abi dauda a Sheikh al-Albani ya dauka yayi takhrijin shi, ya ware dha'ifan hadisai ya kuma ware ainihin sahihai. Dha'ifai din suka zama a cikin mujalladi guda haka babba, sahihan kuma suka zama mujalladai biyu haka manya guda biyu. Yace to a cikin lamba hadisi na 262 wal ahadith as-sahiha, da kuma silsilatul ahadith as-sahiha a cikin lamba hadisi na 595 wato a juz'i biyu kenan, shafi na 101 juz'i na biyu, shafi na 118. Walizalika qala al-Izz ibn Abd as-Salam, yace saboda haka aka samu wani babban malamin fiqhu mai suna al-Imam Izz dan Abd as-Salam, ya fa'i fi ba'd fatawihi, a cikin fatawoyin shi da ake mishi, yace la yaf'aluhu illa al-juhhal, babu masu shafa fuskar su bayan addu'a sai jahilai. To Allah ya kiyaye. To abinda malamin ya faɗi kenan anan a takaitan takaitawa, idan muka komo cikin wannan littafin nashi silsilatul ahadith as-sahiha din, a cikin ba'if abi dauda yayi bayanai, amma bayanai ne ba masu tsawo kamar yadda yayi anan ba, sa'annan a cikin nan kuma ita sahiha din yayi bayanai, bayanan kuma har wa yau bai tsawaita su kamar yadda yake a cikin wannan littafi, shine wanda nake ba ku labari a karatun da ya wuce, Irwaul Ghalil fi takhrij ahadith manarit sabil, mujalladi 9 ne gashi na Sheikh Al-Albani yayi shi. Fajazahu Allahu an al-Islam wa sunnati khaira. Asalin abin da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine Annabi yace idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum, in za ku roki Allah ku roki Allah da cikin tafikanku, wala tas'aluhu bi dhuhuriha, kada ku roki Allah da bayan tafinku. To wannan addu'a ta yau da kullun kenan, duk sanda zaka yi addu'a sai ka daga tafukan hannayenka su kalli ainihin wato alqibla, su kalli ainihin saitin fuskarka, sa'annan ka fuskanci alqibla kai da kanka, hannayen naka ka aje su saiti da kirjinka, ka haɗe su biyu haka kakkawara su, to haka ake yin addu'a. To in ka gama addu'arka sai ka aje hannunka, amma kada ka shafa, shafawar bari a faɗa da Hausa ƙarara ba kyau, mun fahimta ba kyau. To in ka aje shine kai abin da yake da kyau din kenan. To in ka fahimci wannan da kyau sai ka gane, amma in addu'a ce ta roƙon ruwa, to anan kuma al-Imam Muslim ya ruwaito sunna ita kuma sai a daga hannaye haka sama, sannan kuma a kifo cikin tafuka su kalli ƙasa, to sunna kenan kuma anan. Mun fahimta, hadisi ne sahihi yana nan cikin babin sallar roƙon ruwa a cikin Sahih Muslim, kuma yana nan cikin Bulughul Maram. To shi yasa in aka je filin Idi za a yi sallar roƙon ruwa, ba daga hannu ake haka a daga tafuka sama ba, haka ake kifo su ƙasa, ma'ana wai Allah ya canza mana daga halin da muke kenan. Haka ake yin addu'ar kuma, yadda sunna ta ce yadda aka tsaya da kai haka ake so ka tsaya, in kai karambani ka wuce kuma to Allah ya kiyaye. To wannan hadisi a haka ya inganta, al-Imam Abu Dauda ya ruwaito shi, ya fitar da shi a cikin lamba hadisi na 1486, haka al-Imam al-Baghawi da Ibn Abi Asim da Ibn Sakan da al-Ma'mari fil amali al-yawm wal layla, waɗannan duk yana faɗan malaman da suka fitar da shi ne. Bayan duk ya gama ya tabbatar da cewa wannan ainihin hadisi sahihi ne, to sai ya ce walil hadithi shahidun akhar min hadith ibn Abbas marfu'an bi lafzi, wannan hadisi yana da wani hadisin da zai ƙara shaida shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tasturul judura, kakkurin karfe bango, ma'ana bango a kawo yadi ko darduma a zo a lullube shi haka, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan, da bambanci da labule, labulan kofa ko na window wannan ya halatta maka kasa, amma bango zaka ga an dauko da duma an sa haka ko an sa wani yadi an rufe shi ko to wannan yana cikin bid'a wannan sallallahu bi butuni akufikum manzo Allah yace za ku roki Allah da cikin tafikanku al hadith yace hadisin yana da tsawo wa zada fi akhirih amma a ƙarshen wannan hadisi sai aka yi ƙari da cewa fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum wai in kun gama to ku shafi fuskokinku to wannan na daga cikin hadisan da ake kafa hujja da su in kun gama to ku shafi fuskokinku yace wannan hadisi al imamu abu dauda ya fitar da shi a lamba hadisi na 1485 min tariqi abdullah ibn yaqub ibn ishaqa ta hanyar abdullah dan yaqub dan ishaqa amman haddathahu ya karbo daga wani wanda ya bashi labari to duk malaman hadisi da ya ji nan ya san to me kenan wani wanda ya bashi labari to wa kenan ba a san shi ba to riwayatul mubham kenan malaman hadisi suka ce wala tuqbalu riwayatul mubham walau ubhima bi lafzit ta'dil in dai ka boye sunan malamin ka koda ka nuna mana mutumin kirki ne ba za mu karba ba haka ka'ida take cikin ilimin hadisi da zaka zo ka ce amintaccen mutum babban malami na ya gaya min sai mu ce ba mu yadda ba fadi sunan shi ta iya yiwa amintacce ne wurinka amma wurin manyan malaman hadisi ba amintacce bane am Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi shi kuma ya karbo daga Muhammad dan Ka'ab al-Qurazi haddathani Abdullah ibn Abbas yace Ibn Abbas ya bashi hadisin wa qala al-Imam Abu Dawud duk wanda yake da sunan Abi Dawud yake dauki lamba hadisi 1485 ya duba al-Imam Abu Dawud yace ruwiya hadha al-hadith min ghairi wajhin dama duk malamin hadisi in yazo magana a cikin magana shi kake gane ya raunana magana Abu Dawud yace an ruwaito wannan hadisi ta fuskoki da dama an Muhammad bin Ka'ab yace daga Muhammad dan Ka'ab kulluha wahiya yace dukkan hanyoyin masu rauni ne kwarai da gaske sai yace wa hadha tariqu amsaluha yace wannan hanyar da kaji mun faɗa yanzu ita ce ta danfi dama dama wa huwa dha'ifun aidan ita ma kuma mai rauni ce ita ce mai dan dama dama amma ita ma mai rauni ce qultu sai shi al-Sheikh al-Albani yace wa illatuhu illar wannan hadisi ar-rajul alladhi lam yusammi aw lam yusamma mutumin da ba a faɗi sunan shi ba sai yace wa qad sammahu ibn majah wa ghayruhu salih ibn hassan yace ibn majah da shi da wani malamin sun faɗe shi sun ce salih dan hassan ne kama bayyantu fi ta'liqi alal mishka yace kamar yadda na bayyana a cikin ta'liqin da ne wa littafin mishkatul masabih lamba hadisi na 2243 sai yace wa huwa dha'ifun jiddan kaga a can an boye sunan shi riwaya ta zama dha'ifiya saboda an boye sunan shi ya zama riwayatul mubham to anan kuma da aka bayyana sai aka gano cewa ashe mutun ne mai rauni kwarai da gaske to me yiwa hikimar da ta sa can suka boye kenan amma malaman hadisi duk inda ka kai za su tafko ka in Allah so sai yace wa ala zalika fa hadhihi ziyada munkara yace dan haka wannan ƙari na cewa in an gama yin addu'a a shafa fuska din nan yace ƙari ne wanda yake munkara wato a bar kyama ce ba a aiki da ita walam ajid laha hatta al'ana shahidan yace har yanzu ban samu wani hadisi da zai ƙara ƙarfinta ba waka annahu lidhalika qala al-izz ibn abdussalam yace me yiwa ma saboda haka ne izz dan abdussalam yace la yamsahu wajhahu illa jahilun bab me shafar fuskar shi in yi addu'a sai jahili fa atirabul munawi alayhi laysa fi mahallihi to munawi wanda ya sharhin jami'us saghir yayi ainihin wato musun wannan magana dan me za a ce waɗannan hadisai ba su inganta ba kaza 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 shine ash-shaykhul albani yace wannan magana da munawi yayi ta a inda bata dace ba كيف وهذه الزياده لو كانت ضعيفه السند yace koda a ce wannan ƙari yazo da isnadi ne mai rauni lam yajizul amalu bi hadhihi halatta aiki da ita ba li'annaha tadammanat hukuman shar'iyyan dan tana dauke da wani hukunci ne na shari'a wa huwa istihbabul al-masih al-madhkur shine cewa mustahabbi ne mutun ya shafi fuskar shi to yaya za a ce ai aiki da wannan riwaya koda isnadin ta mai rauni ne fa kaifa wa hiya dha'ifatun jiddan balle kuma mai rauni ce kwarai da gaske mun gane wannan da kyau ko tambihu ne ce ga fadakarwa la yuslihu shahidan liziyada hadith ibn umar marfu'an yace akwai hadisin ibn umar wanda aka danganta shi ga annabi cewa kana idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttahuma hatta yamsah bihima wajhahu annabi wani ya daga hannayen shi baya aje su sai ya shafi fuskar shi li anna fihi muttahaman bil wadi yace ba zai yiwu a kafa hujja da wannan hadisi a karfafa wancan ba yace saboda a cikin isnadin wannan hadisi akwai wanda ake tuhuma da kaga hadisai na ƙarya
wa qala abu zur'a abu zur'a yace hadithun munkar wannan hadisi ne munkari akhafu allah yakuna lahu aslun yace ina tsoron ma kai ya zama bai da asali ma'ana bai da isnadi kama bayyantu fi ta'liq ala al mishka yace kamar yadda dai ne bayani a cikin ainihin ta'liqin da ne wa mishkatul masabih a cikin lamba hadisi na 2245 sai yace wala hadithu sa'ib ibn yazida an abihi nahawu yace akwai hadisin da sa'ib dan yazida ya ruwaito wanda yake daga mahaifin shi shima irin wancan ne yace shima ba zai yi wa akafa hujja da shi ba akhrajahu abu daud al imam abu daud ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 1492 me yasa wannan kuma riwaya ta sa'ib dan yazida ba za a karbe ta ba yace li anna fihi ibn lahi'a saboda akwai ibn lahi'a a ciki wa huwa dha'ifun mutun ne mai rauni riwayar ibn lahi'a babban malami ne na fiqh kuma na hadisi to sai gidan shi ya kone dillata tafan shi sai suka kone sai zama ko ya kawo hadisi ya zo yana son ya kawo hadisi in ya rikice mai babu littafin da zai koma ya tabbatar da haka to sai aka waye gari ya shiga rudani cikin kwakwalwar shi sai malaman hadisi suka ce to dukkan hadisin da Abdullahi dan Lahi'a ya ruwaito to mun kasafta shi kashi biyu akwai wanda zamu karba akwai wanda ba zamu karba ba duk inda muka ga cewa cikin almajiran shi Abdullahi ibn Wahab ko Abdullahi ibn Mubarak ko Abdullahi ibn al-Muqri waɗannan dalibai nashi guda uku masu suna Abdullahi Abdullahi idan su suka ruwaito hadisi daga wurin shi to za a karba amma in ba su bane to ba za a karba ba to wannan riwayar abin da ya faru shine riwaya ce daga Ibn Lahi'a kuma bata zo daga ɗaya waɗannan Abdullahi ba sannan kuma aka zo aka samu majhuli cikin malaman Ibn Lahi'a kaga dameji ta sama dameji ta ƙasa sai ce wa huwa dha'ifun ibn lahi'a mutun ne mai rauni an hafs ibn hashim ibn utba ibn abi waqqas yace daga hafs dan hashim dan utba dan abi waqqas to shi malamin na ibn lahi'a bai suna hafs dan hashim sai ce wa huwa majhulun malaman hadisi basu san shi ba kama qala al hafiz kama yadda ibn hajar ya fadi wa qala al zahabi al imam al zahabi yace ruwiya anhu rawa anhu ibn lahi'a wahdahu ibn lahi'a ne kadai ya ruwaito hadisi a wurin wannan malami wala yudra man huwa kuma ba a san shi ko waye ba to kaji inda aka kai aka kwana sai aje maka alamar tambaya wai ko kana da magana da haka ya rufe wannan bahasin nashi a takaice kenan abin da ke cikin silsilar sahiha din mun karanto a takaice ne shi yasa muka faɗa maka mujalladi da shafi da sauransu dan ka je ka duba amma a cikin wannan littafi irwa'ul galil gashi a cikin juz'i na biyu ya fara tattauna wannan matsala tun daga lamba hadisi na 434 wanda ya daidai da shafi na 179 181 182 sannan diye bayani dan haka duk wasu lafuzza da za ka rudu cewa ai ga su an ce a shafa fuska wajen addu'a duk baki ɗayan su ba su inganta ba to mas'alar da mai yiwa ka shiga cikin rudani ita ce mai yiwa ka bude bulugul maram can ƙarshen bulugul maram sai kaga Ibn Hajar al-Asqalani mai bulugul maram ya tattaro waɗannan riwayoyi ya ce za su ƙarfafi junansu to yayi raddi akan wannan mas'alar ya nuna kuskuranta Ibn Hajar kana ji da kanshi yanzu nan yace mai riwayar hadisin majhuli ne to ya za a karfafi riwayar majhuli da me za a karfafe ta wanda ya ruwaito hadisin baka san shi ba balle ka san mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba to dan haka wannan mun kawo bayani ne a takaice insha Allah kamar yadda ake ta aiko da bayani ana roƙon wai yaushe za a sanya karatun littafin sifatus sala nace a hankali insha Allah wata rana za a sa ran da aka sa aka zo ana karanta kuma za a zo a fayyace wannan matsala cikakken bayani amma yanzu a gurguje abin da muke nuna maka kadai shine hadisi dai game da shafa fuska da addu'a waɗannan hadisai baki ɗayan su basu inganta ba Abu Dauda da ya ruwaito su kaji sai ya saka alƙalamin shi di ya rade sai yace dukkan su masu rauni ne baki ɗaya mun fahimta to shi yasa kakka rudu kanka cewa ai malam wana mun ganshi in ya addu'a yana shafawa malam wana kake bi ko kana bin ilimi ne abin da ya zuwa cikin ilimi mai yiwa shi bai san wannan al'amari ba to kai Allah ya sa ka sani ko an sanar shi ka Allah ya rufa maka asiri amma cewa ai yaya malam wana yake yi to yaya wana yake yi a ka aje wannan maganar gefe guda hadisai da dama da ake aiki da sun aka zuwa ka binciko maka sai ka rufa hancinka saboda doyin abin da ke cikin su mun fahimci wannan da kyau. Shi yasa in an zo al-qunuti, in an daga hannu shikenan ana gama addu'a, sai a sauke hannu sai a tafi sujuda. In ruku'u ne a tafi. In an zo addu'a ta yau da kullum, an yi addu'a shikenan ana gamawa sai a sauke. Amma kaga wani ya shafa fuska, ya shafa ko ina ma, kuma yana shafa man shafawa. Allah ya kiyaye, Allah ya shiryar da mu. Wannan a takaicen takaitawa kenan, sai mu koma karatu cikin littafin. Dama mun kwana ainihin faqara ta 15, ko wanda ya daidai da shafi na 21, a yau sai mu ce al-faqaratu sadisa 10, gaba ta 16 a cikin wannan littafi. Yace wala ba'sa min ja'alil qunuti ba'da ar-ruku'i, babu laifi a sanya ruku'u, a sanya al-qunuti bayan an dago daga ruku'u. Ai mun ji dai cewa dama qunuti din na witri za a yi kafin ruku'u ne ko, to amma an yi shi bayan ruku'u babu komai. Wa min az-ziyadati alayhi bi la'natil kafara, kuma babu laifi a ƙara da la'antar kafirai a cikin al-qunuti din. Was-salati 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama, sa'annan ayi wa annabi salati. Wad-du'a lil muslimina fi an-nisf ath-thani min ramadan, da kuma yi wa musulmi addu'a a rabi na biyun ramadan, ma'ana daga ranar da za a yi sallar tarawih daidai da 15 ga watan ramadan. To daga ran nan za a iya karawa da la'anta kafirai a cikin al-qunuti, da kuma yi wa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama salati, da kuma yin addu'a ga musulmi. Duk wannan ya halatta. Mun fahimci wannan da kyau ko? Me yanene yasa al-Sheikh al-Albani ya faɗa haka? Sai ya ce lisubuti zalika anil a'immati fi ahdi Umar radiyallahu anhu, saboda wannan ya tabbata limamai suna yi a zamanin sayyidina Umar, Allah ya kara mishi yarda. Faqad jaa fi akhir hadith Abdurrahman ibn Abd al-Qari, yace saboda yazo a ƙarshen hadisin Abdurrahman dan Abd al-Qari al-mutaqaddim, wanda ya gabata, safhati sadisa wal 20 ila sabi'a wal 20, daga shafi na 26 zuwa shafi na 27, cewa wa kanu yal'anuna al-kafarata fi an-nisf, sahabbai sun kasance a rabi na ƙarshen Ramadan suna la'anta kafirai. Ga abin da suke cewa, Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilika, ya Allah ka hallaka ko ka ainihin wato la'anci kafirai waɗanda suke toshe mutane daga bin addininka. Wa yukadhibuna rusulaka, kuma suke ƙaryata manzanninka. Wala yu'minuna biwa'dika, sa'annan ba sa imani da alƙawarinka. Wa khalif baina kalimatihim, Allah ka raba maganarsu, ma'ana ka raba kan kafirai, ka tarwatsa su. Wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba, Allah ka saka ainihin wato tsoro a cikin zukatansu. Wa alqi alaihim rijzaka wa azabaka, Allah ka saukan musu da bala'i da azabarka gaba daya. Ilahal haqq, ya Allah kai ne abun bauta na gaskiya. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama, sannan sai mutun yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa yad'u lil muslimina bima istata'a min khairin, sai wa muslimi addu'a gargwadan abin da ya saukaka na alkhairi. Thumma yastaghfiru lil mu'minina, sannan sai kuma ya roƙa mu'mine gafara. Duk wannan a cikin sallah za a yi. Liman ya daga hannu yana Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, in ya gama wannan addu'a ta al-qunuti din na witri, sai kuma ya dawo yana la'anta kafirai. Allahumma la'an Amerika wa Rasiya wa Faransa wa Birtaniya, Allahumma azibhum, har kiran sunansu za ka yi ta yi waɗannan manya-manyan kafiran duniya a cikin sallah, kuma a masallaci ya halatta. Me yasa? Saboda an samu annabi da sahabban shi sun yi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To waɗannan abubuwa ɗin fa da haka ne ake zama ahlus sunna fa. Cewa to ai wannan sabuwar sallah ce, sabuwar sallah to kai ina ka samu tsohuwar da kake yi? Mun fahimci wannan da kyau. Ana son ka fahimci abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama, shi kadai ne zai kai ka aljanna sallallahu alaihi wasallam. An ba haka ba, duk wata hanya da ka kama wallahi alazim zaka karkace. Allah ya kiyaye. Shi yasa a 1987, lokacin da aka yi rigingimu na kafancan wanda suka darsasu suka zo har nan Zaria, aka zo aka kama bayin Allah, aka je ana ta'azabtar da su, sai muka rinka yin al-qunuti, ana kiran sunayen manya-manyan kafirai ana la'antar su, ana kuma kiran sunayen 'yan uwa musulmi da aka kama ana roƙon Allah ya kubutar da su. shikenan duk sai suka rude har suka kai fatawa gidan radio har ga wata irin sallah ane gashi duk wannan bai wadata musu komai ba daga baya kuma suka dawo suka zo suka gane abubuwa sannan suka ji kunya to wallahi mun fi shekara 10 haka muke da su a anguwar mu duk matsala an aka zo aka karantar da mutane aka yi aiki da ita sai su je sai su kai wa manyan malamai sai su ta hayaniya sai sun gama kuma sun natsu sai su koma sai su duba kuma sai ka ji sun yi laqab kuma sun ji kunya to dan Allah da a ce suna da zurfin tunani da wannan matsala ta taso ta matsala aljanu din nan ya kamata su yi wani abu da sai su shiru su fahimta tukuna to sa'an nan to amma sai da duk suka bayyana maitar su baki daya kasar ya dauka video ya dauka aka yada a gidan radio sai abu yazo ya waye gari ya tabbata yanzu kuna ga yanzu sun ji kunya kuma to mun ne muku nasiha wannan ya zame muku na karshe don akwai matsaloli ma za su sake tasowa nan gaba ba yanzu matasa ake karatu ko to yanzu ana karatu kuma yanzu ai yanzu ga matsala alqunuti ko to yanzu ba mamaki bane za a fara yin alqunuti din nan a sallar witri da sauransu to madadin su shake wannan maitar da ke damun su ko ta jahilci ko hasada sai su kasa sai sun zo sun amayar da abubuwan da ke damun su ƙarshen lokaci kuma sai abu yazo ya tabbata kuma sai su taka makami mun fahimta to abin mu dai da muke muku nasiha kenan kullum muna jin zafin matsala ta taso ku yi sanadin girman ku ya ƙara zubewa saboda duk sanda kai kake karantarwa wani ke karantarwa in girman shi ya zube ana tafiya kuma saura kai ya rage to kullum ana kokarin asirin ku ya rufu amma ku kuma kullum kuna kokarin sai asirin ku ya tonu in ba haka ba duk matsala in ta taso baka sani ba eh in baka sani ba ya zama hujja rashin sani ya zame maka hujja to kuma rashin sani zai zama hujja akan wannan abu babu sai ka je ka bincika ina asalin kaza duk in akai maka bayani yanzu wannan matsala ta shafa fuska dinnan da addu'a Sheikh Usman Danfodio ya kawo ta cikin Ihya'us Sunna yace dukkan hadisan masu rauni ne yace to amma malaman musulunci suka ce shin wai ya halatta aiki da hadisi mai rauni ko bai halatta ba yace wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta ba to sai mu dauko Ibn al-Arabi ɗaya daga cikin malaman fiqhun hadisi na Malikiya da yazo sai yace aiki da hadisi mai rauni a cikin musulunci koda yana dauke da matsala ne ta mustahabbanci yace bai halatta ba saboda shi mustahabbi ba hukuncin shari'a bane hukunci ne na shari'a to dan me za a ce ayi shi da ainihin hadisi mai rauni su ma malaman da suka ce ana aiki da hadisi mai rauni a wajen abin da yake mustahabbi suka ce akwai sharuɗa kamar haka suka ce kada ka kudirce cewa annabi yayi abu na farko kenan to tun daga nan an nakasa ka kar ka kudirce annabi yayi to kai me kake kenan bid'a ɗaya kenan na biyu kada wannan hadisi ya zama raunin shi ya tsananta yanzu waɗannan hadisai da ke magana akan shafa fuska da addu'a annabi raunin shi ya kai matuƙa ko bai kai matuƙa ba ya kai matuƙa to sa'an nan suka ce kuma har wa yau in ma har za a yi aiki da shi ya zama yana gudana a ƙarƙashin wata ka'ida sananniya ta addini dama can wannan abu sananne ne a cikin musulunci to amma ina wannan abu ya samu sanuwa a cikin addinin musulunci in baka sani baka duba wannan littafi cikin Irwaul Galil din nan na faɗi Imam Malik aka yi mishi tambaya algafata malan na daga hannuna ne addu'a zai shafa yace bid'a ne kada kai Imam Malik shugaban malikiya baki daya duniya baki daya ba kasa baki daya ba duk duniyar malikiya baki daya yace yayi fada akan haka yace bid'a ne yana nan a cikin wannan littafin to amma ba kai mamaki yanzu waye bai shafawa a malikiya kuma to shi yasa kullun malamai suka ce yana daga cikin abubuwan da ke sa bid'a ta ƙara ƙarfi a cikin al'umma a ga manyan malamai suna aiki da bid'a yaushe mutane za su fahimci cewa bid'a ne yanzu ba ran nan mun yi magana akan carbi ba to sai ga dangajejen shehu da carbi a hannu to yaushe kwakwalwarka za ta fahimci wannan karatu sai ka rinka gwadawa to yanzu shehu ma yayi bid'a baka san cewa shehu zai iya yin bid'a ba mun fahimta in an yi maka wa'azi dukka buka cire hotuna da ke mamanna a ɗakin ka hotunan mutane da dabbobi duk sai ka cire sai ka je sitting room na wani babban malami duk sai ka gani kuma sai ka ce to yaya akai haka kuma sai ka rinka tunanin anya ko dai ba a fahimci karatun nan bane daidai mun fahimta jama'a sai wata ran za a zo ai magana akan bid'a menene yake kawo bid'a a cikin al'umma addinin musulunci sa'annan kuma menene in ya kawo bid'a yake daure mata gindi aka ce yana daga cikin abubuwan da ke daurewa bid'a gindi a samu manyan malamai su yi aiki da bid'a ko kuma gwamnati ta goyi bayan bid'a. Yanzu gwamnati ta warewa maulidi rana, to yaushe ne mutane za su, yaushe yara za su taso su kasa fahimta cewa maulidi din nan ba sunna bane, tunda har gwamnati ta ware mishi rana musamman. Christmas na da rana, maulidi na da rana, to ya mutane ba za su abin nan? To shi yasa sai kake ganin wasu abubuwan ko an zauna nan an ce maka bid'a ne, sai kwakwalwarka ta rinka tunanin anya wannan abu yaya aka yi zama bid'a, ai na ga wane yana yi, ai na ga wane yana yi. To shi yasa abin da yake mafita kawai to guda biyu ne. Idan ka san kwakwalwarka na da sauran ta iya daukan karatu, to ka dage wa karatu yadda zaka fitar da kanka da izinin Allah, ka iya bambance kaza da kaza. In ko kwakwalwarka Allah ya kiyaye ta riga ta dafe ba yadda za a yi, to sai ka tsaya duk wanda ya magana sai ka saurara, wane ne in ya magana yake cewa saboda Allah ya ce, annabi ya ce, aka ce ka bi wannan yafi sauki fiye da ka kama wanda yake magana zai rinka maka kamar zubar ruwan sama. Allah ya shiryar da mu. Kala shi ne ainihin shi mai riwaya Abdurrahman ibn Abdul Qar yace, wa kana yaqulu idha faragha min la'anati min la'anihi al-kafara wa salatihi ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama wa istighfarihi lil-mu'minina wal-mu'minati wa mas'alatihi. A zamanin sayyidina Umar liman ya kasance idan ya gama la'antar kafirai a cikin al-qunuti, ya gama wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati, ya gama roƙon gafara ga mu'mine maza da mata da kuma buƙatu waɗanda ainihin musulmi suke da shi da shi kanshi, to sai kuma kaji limami yana cewa Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu wa narju rahmataka rabbana wa nakhafu adhabaka aljidda inna adhabaka liman adayka liman adayta mulhaq thumma yukabbiru wa yahwi sajida. Qulu inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, yace abin da yafi shine a tsaya akan lafuzzan da annabi ya karanta shi yafi karfi. Kar mutun yace ai abin da yasa annabi bai ce wa sayyidina wajen salati shine saboda wai tawali'u ne, kamar yadda annabi in ya ambaci sunan shi bai ce wa sallallahu. Kamata kenan kace sayyidina Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari. Idan jahilai sun yadda da kai, alarramomi ba za su yadda da kai ba. Mun fahimci wannan? Wa ma sayyidina Rasulullah wa ma Muhammadun ko illa rasulun, to ba za ka ce wa ma sayyidina Rasulullah Muhammad wa ma sayyidina Muhammadur Rasulullah, kaga ba za ka faɗi wannan ba ko ba za ka yi ƙari dai a cikin alfaz na alqur'ani ba. To ma'anarta shine Allahumma iyyaka na'budu, Allah kai kadai muke bautawa. Ya jama'a, mu je mu koyi karatun Alqur'ani, in ba haka ba wallahi zaka zo kana karatun Alqur'ani amma zagin Allah kake. Iya a Larabci, iya shine hasken rana. To in ka zo kana cewa iyyaka na'budu, hasken rana ka muke bautawa, ma'ana kai kafi ba majushe ma majusanci. Shi ba majushe ranar yake, kai kuma hasken ranar ma kake yi. To yaza an ka zo kana karatun Alqur'ani, wannan shadda sai ka tabbatar da ita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaka zo kawai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, a'a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amma ka zo kana iyyaka, to ba iyyaka ake cewa ba. Allah ya kiyaye. Allahumma iyyaka na'budu, ya Allah kai kadai muke bautawa, walaka nusalli wa nasjudu, gare ka kadai muke yin sallah, gare ka kadai muke sujuda, wa ilayka nas'a, ya Allah gare ka muke yin sa'ayi a wurin aikin haji, wa nahfidu, ya Allah gare ka muke gaggawa wajen ibada, ma'ana muke sauri mu tafi wurin ibadarka, wa narju rahmataka rabbana, muna fatan rahmarka ya Allah ubangijinmu, wa nakhafu adhabakal jidda, kuma muna jin tsoron azabarka mai tsanani, inna azabaka liman adaita mulhaq, azabaka tabbatacciya ce ga duk wanda ka kishi ya Allah. To bayan liman ya gama haka, thumma yukabbir, sannan sai ya ce Allahu akbar, wa yahwi sajidan, sai kuma ya tafi sujuda. Al-Imam Ibn Khuzaimah shi ya ruwaito ainihin wannan hadisi da isnadi mai inganci. To jama'a mun ji wannan ko? To abinda ake so shi yasa muke dauka a cassette, in ka ji abubuwan da kaji an fadi ga littafi ana karanta gashi a kasar ana fadin shafi kaza duk sa'an da ka zo sai ka zauna ka natsu kana sauraron waɗannan abubuwa cewa wai ai waɗannan abubuwa yanzu suka zo maka kai ne suka zo maka yanzu kuma kai ma Allah ne ya rufa maka asiri da suka zo maka yanzu in ba dan haka ba tarkon da aka saka ka a kasan nan na bid'a wallahi an saka ka a tarko ne sai dai in mahadi ne yazo ya cire kankana da rai aramin bid'an da aka zuba mutanen kasan mu ba wato an zuba su a wani kologo ne a can ciki to sai dai inda a mahadi ya same ka da rai to Allah ya rufa maka asiri tun yanzu rana bata bullo daga yamma ba ka fara jin waɗannan abubuwa Allah ya shiryar da mu ma yaqulu fi akhir al-witr addu'ar da mutun zai fadi a ƙarshen witri to me ake nufi da ƙarshen witri anan abinda al-Sheikh al-Albani yake nufi da ƙarshen witri shine ainihin wato addu'ar da mutun zai fadi lokacin da ya zama dab da sallama ko kuma bayan yayi sallama daga sallar witri menene zai fadi al-mas'alatu as-sabi'a ashar mas'ala ta 17 wa min as-sunnati yace yana daga cikin sunna an yaqula fi akhir witrihi a ƙarshen witrin shi mutun ya fadi qabla salami kafin mutun yi sallama zamu zo mu kawo addu'o'in da ake yi dan su ma dole za a bayyana maka abubuwan da suka zo a cikin sunna dan ka guji wasu abubuwa da basu zo a cikin sunna ba na addu'o'i din domin ita salla din nan da ka gani Allah ne yace ayi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita babu wani wuri da ya dace a addu'a sai da annabi ya karantar da addu'a to abinda muke so shine kai kokari ka tsuntsunto na annabi sallallahu alaihi wasallama ka haddace shi yasa ba dan haka ba kaga da tunin mun sauke wannan littafi amma sai muka tsaya ana bude matsalolin don a kawo waɗannan irin addu'o'in ka ji su waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kuma tsakaninka da Allah ka gwada da duk addu'ar da ka koya a wani littafi wanda ba na hadisi ba ka gwada ka gani wacce ce tafi fawa shin ta annabi ce tafi fawa tafi karfi ko kuwa ta waye ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake so kuma akwai a ciki to shi yasa amma nan abin da ake magana in ka gama waɗannan addu'o'i da zamu zo mu kawo to idan sallar witri ce kafin kai sallama au ba'dahu ko kuma bayan kai sallama to ga abin da zaka faɗi Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsik الإمام أبو داود يروي توانا لإسنادي مي إنغنشي ما أنتشيني اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الله إنا روقانك تلي ندق يردرك ودى ذات ساء صعبا مكا ما أنا صعبا الله الله بيك داما بذاك صعبا مشيني إن يزبا مكا وترشي لا فيها يكون شد كيبا شيكينا أنظونا لا فيها دكيبا to amma irin wannan yardar izini din da dama da sarari da lafiya da Allah zai baka har ka je ka saba mishi shine kake cewa ya Allah ka tsare ni daga yardarka wadda za ta bani dama har in saba maka in fusatar da kai wa bi mu'afatika min uqubatika Allah ka kiyaye ni daga samun lafiyar da za ta ja in yi abin da za ka yi min uquba wa a'udhu bika minka Allah ina roƙonka tsare ni daga kai kanka la uhsi sana'an 'alaika Allah ba zan iya kididdige yawan yabo da nake yi gare ka ba anta kama asnaita ala nafsik ya Allah kana nan kamar yadda kai bi kanka don Allah shi yafi sanin kanshi don haka shi yabi kanshi da kanshi to yadda kai bi kanka nima haka nake yabanka to wannan addu'a zaka iya yin ta daga ita kai sallama ko kuma bayan kai sallama sai ka yi ta al-faqratu as-samina'ashar gaba ta 18 wa idza sallama min al-witri idan mutun yayi sallama daga witri qala sai yace subhanal malik al-quddus سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا haka mutun zai fadi so uku ma'anar ta shine in kai sallama sai ka ce subhanal malik alqudus sarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai sarauta kuma mai albarka sarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai sarauta kuma mai albarka sarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai sarauta kuma mai albarka salasan sau uku mutun zai faɗi haka wa yamuddu biha sautahu amma ita ainihin wato wannan addu'a in mutun yazo yin ta zai ainihin ja sautin shi wa yarfa'u fi thalitha ata uku sai ya daga muryar shi su ake kace subhanal malik alquddus
Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Haka ake so ka fadi. Ba wai sai ka fadi da ƙarfi kamar yadda na fadi ba, yanzu wa'azi ne ana daga ne dan kowa yaji. Yawa misali aka buga. Wannan hadisi shi ma al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da isnadi mai inganci. Ar-raka'atani ba'dahu. To akwai wasu salloli raka'a biyu da Annabi yakan yi wani lokacin bayan yayi witri. Shine yace ga raka'o'i biyu da Annabi yakan yi bayan witri. Al-faqratu at-tasi'a ashar. Gaba ta 19 sai yace walahu an yusalli raka'ataini. Ya halatta ga mutun yayi sallah raka'o'i biyu bayan ainihin yayi witri din. Lisubutihima anin nabi sallallahu alaihi wa sallama, saboda sun tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi fi'ilan a aikace. Bal innahu amara bihima ummatahu, har ma dai annabi yayi kuma umarni ga al'ummar shi su yi wannan ainihin sallah raka'a biyu. Fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace inna hadha as-safara juhudun wa thiqalun, yace wannan ainihin wato tafiya akwai ta da wahala akwai ta da nauyi. Ma'ana addinin musulunci in ka lura da shi, in ka gwada ga waɗanda suke fajirai ne da kangararru, sai ka ga abin kamar nauyi yake da shi da wahala. To shine annabi ya ce wannan tafiya ta mu tana da wahala kuma tana da nauyi, amma kuma addinin musulunci ai sauki ne da shi. Liman yassarahu Allah, ga wanda Allah ya saukakewa. Amma sai ga waɗanda Allah bai saukakewa ba, abu ne mai wahala. Ana cikin hira, in suka ji dab da za a yi sallah sai su shiga gida, da an idar da sallah sai su fito a ci gaba da hira, su sallah ce take musu nauyi. Yasa Allah yake wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in, sallah tana da wahala sai dai masu tsoron Allah suke iya tsaye da ita. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan tafiya tana da wahala, tana da nauyi. Fa idza awtara ahadukum, idan ɗaya daga cikin ku zai yi witri, ko yayi witri, falyarka raka'ataini, ma'ana in ɗaya daga cikin ku yayi sallar witri to yayi ainihin wato raka'a guda biyu bayan witri din. Fa in istaqaza, in ya farka ya samu damar ci gaba da ibada. Wa illa kana talahu, in kuma bai farka ba to waɗannan sun isar mishi a wannan dare. To waɗannan raka'o'i biyu na witri su ma waɗanda ake bayan witri sun sha bamban da waɗancan raka'o'i biyu kuma can da aka yi magana a farkon witri din. Daban ne wani wata sallar ce kuma daban wannan, tunda an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi kuma yayi umarni da yi, to in kayi din mustahabbi ne gare ka. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan hadisi na fare mana ishara akan shi a farkon wannan littafi, da nazo ina magana akan cewa hadisai sukan ruɗe maka wani lokaci guda biyu dukkan su ingantattu. To in karasa yadda zaka hada su kai aiki da su aka ce sai ka ajiye su, nace mu haka ta faruwa ga shi Ash-Shaykh Al-Albani. To wannan shine wannan hadisin, sai daga baya tukuna Allah ya mishi budi sannan ya gane yadda za a hada mas'alar, shine anan kasa zai bamu labari. Lashi alamba ta uku yace rawahu ibn Khuzaimah fi sahihihi, al-Imam ibn Khuzaimah ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi As-Sahih, wa Darimi wa ghayruhuma, da Darimi da kuma wasu malaman daban. Wa huwa mukharrajun fi sahiha, yace wannan hadisi yana nan ya fitar da shi a cikin silsilar sahiha. Wa qad kuntu mutawaqqifan fi hataini ar-raka'ataini burhatan madida min az-zaman, yace lokaci mai tsawo da ya wuce yace da waɗannan salloli raka'o'i biyu na dakata game da al'amarin su. Ma'ana saboda annabi ya ce sallar witri ta zama ita ce ta ƙarshe, kuma sai ya ga kuma an ce annabi yana yin raka'o'i biyu bayan yayi witri, kaga kamar aikin shi kuma ya saba magana shi kenan. Yace to da naga abin ya ruda ne, yace sai na dakata daga ainihin wato bada fatawa da ɗaya daga cikin su. Falamma waqaftu ala hadha al-amri an-nabawi al-karim badartu ila al-akhdh bihi, yace to amma lokacin da na samu wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam mai girma sai ne gaggawa wajen riko da shi, tunda annabi ya ce ayi. To kaga wannan ya nuna ashe babu wani rikici kenan game da yi din. Wa alimtu anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam, daga nan ne sai na san maganar da annabi ya faɗi cewa ij'alu akhira salatikum bil-laili witran, sal qarshan sallar ku ta dare ta zaba witri ce, haka ake so ku sanya ta, sai ce inna ma huwa lit-takhayyir, sai wannan ya nuna mana ashe zabi ne, in ka so sallarka ta ƙarshe ta zama witri, in kuma ka so zaka iya nafila biyu bayan ta. Lalil ijab, yace yana nuni ga cewa ba wajibi bane kenan lallai witri din ta zama ta ƙarshe. Ina za mu fahimci haka karatun mu da muka yi na shekaran jiya, da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi raka'a takwas gaba daya sannan ya zauna,
yayi tahiyya yayi salati sai miƙe sai raka'a daya sai ta zama witri kenan sai ainihin wato zauna yayi tahiyya yayi salati yayi addu'a sai yayi sallama sai kuma ya tashi sai raka'a biyu kaga ai bai sanya witri din ta zama ta ƙarshe ba kenan ko to yace shike ko sai raka'a biyu a zauna ko haka ne sai raka'a biyu a zaune yace to daga nan ne sai na fahimci ashe cewa witri ta zama ta ƙarshe ba lalle bane ka sa ta a ta ƙarshe din zabi ne in kaga dama ka bar ta ta zama ta ƙarshe kuma kaga dama zaka iya cika shewa da sallah raka'a biyu sai yace wa huwa qaul ibn nasr yace ibn nasr ya faɗi wannan a cikin littafin shi mai suna qiyam ramadan shi ma shafi na 130 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan الفقره ال20 يتي غباتا 20 والسنه ان يقرا فيها فيهما يتي ابنده سنه ta nuna a wadannan rakawi biyu na bayan witri mutun ya karanta idza zulzilatil ardu wa qul ya ayyuhal kafirun mutun ya karanta idza zulzilatil ardu da qul ya ayyuhal kafirun mun fahimci wannan ko a raka'a farko idza zul a raka'a ta biyu qul ya ayyuhal kafirun wannan ainihin wato hadisi ibnu khuzaima shine ya ainihin fitar da shi to bayani ya kare game da abin da ya shafi sallar tarawih da qiyamu ramadan sai abin da ya rage shine zai mana magana insha Allah ta'ala a cikin babin i'tikafi ko to amma kafin mu shiga i'tikafi din nan shine nake son zan cika wancan alƙawari da ne magana a dazu game da addu'o'i din da aka ce su suka kamata kai dama muka ce in ka zauna zaman tahiyya na farko zakai tahiyya cikakkiya mun kawo maka lafuzan ta sa'annan zakai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikakken salati mun kawo maka lafuzan su tahiyya muka kawo maka ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallama nau'i biyar salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu daga annabi nau'i biyar to sai wacce addu'a ce ake yi bayan an gama salati din kafin ayi sallama witri dai mun ji ga addu'ar da za a kara da ita ko to amma kafin wannan addu'ar ai akwai wasu addu'o'i da ake so ainihin zakai waɗannan addu'o'i din su ne kasancewar mun samu kanmu a cikin wannan ƙasar da yawanci mutane sun haddace wasu addu'o'i kuma a ƙashin gaskiya mun bincika mun ga cewa waɗannan addu'o'i ba su zo daga lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa sai muka ga to tun daga waɗanda annabi ya zo da su to a ajiye waɗancan waɗanda suka kawo su a ce Allah ya gafarta musu sai a dauki waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dama al-fazazi yace zaru kullu qawlin inda qawli muhammadin fama aminun fi dinihi ka mughamirin yace duk wata magana ku ajiye ta ku dauki magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake da tabbas a cikin addinin shi ai bai daidai da wanda yake lalibe ko kuma wanda yake kantafi ba ko to shi yasa mai waka haddace wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur gaskiya ne wa anna allaha yab'athu man fil qubur amma min lafzi man tsakaninka da Allah akwai isnadi daga annabi sallallahu alaihi wasallama babu to malaman da suka kawo maka Allah ya saka musu da alheri Allah ya ji kansu Allah ya saka mu da su a aljanna firdausi Allah ya hada mu gaban ma'aiki baki daya amma fa a kashin gaskiya waɗannan lafuzan addu'a da aka kawo to ba su zo a cikin hadisai ba kowane malami yayi kokari ne kawai ya kawo iya addu'ar da yake ganin tafi to amma abinda mu muke ganin yafi ba kuma mu ba da duk sauran manyan malamai an yi wa al-Imam Ahmad tambaya cewa ala gafarta malam annabi ya ce ayi addu'a a zaba addu'a ayi a raka'a a zaman karshe wacce addu'a za a yi sai ya ce addu'ar da annabi ya karanta akwai addu'ar da tafi ta albarka ne to bar ka ji irin ta ka ji kuma irin karfin da take tare da shi kai da kanka zaka ce kai wannan tafi addu'a ta farko za a kawo kamar guda 10 ne anan insha Allah ta'ala su ma duk gasu daga cikin wannan littafi sifatus sala addu'a ta farko Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al ma'sami wal maghrami addu'a ta farko kenan ma'anarta ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabar kabari azabar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yace azabul qabri haqqun yace azabar kabari gaskiya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yakan yi mishi kashafi yakan bude mishi wani lokacin Allah yana nuna mai yana ganin azabar kabari ne yasa wata rana an je makabarta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya tsugunar da kanshi haka ana haƙan kabari ya dan dauki tsinke haka yana dan caccaka shi a ƙasa sai ya daga kanshi haka sama sai shu sai kuma ya sunkuyi da kansa sai daga sai da haka so uku ana uku sai yace ku roki Allah ya tsare ku daga azaba kabari sai da ya fadi haka so uku sannan sai zo ya fara musu wani dogon hadisi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi e yaya ma mutuwa take zuwa mumini ne ya mutuwa take zuwa munafiki da kafiri da fajiri da fajiri da azzalimi da annabi ya zayyana waɗannan abubuwa mumini idan ya zo rasuwa sai mala'iku sai su taho baki ɗaya ga sunan da fararen kaya da siffa ta gari mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna daidai kan shi ce ya wannan rai mutumin kirki kaza kaza ayi yabo a kira shi da sunaye na gari ka fito zuwa ga rahama da yarda ubangijinka annabi yace sai ran ya fito kamar yadda ruwa yake zubowa daga bakin kula ko tulu subul haka zai fado ce yasa wani mu'minin kana zauna kana jiyan shi sai ga ya ja mayafi ya rufa kanshi shikenan an zara ran mun fahimci wannan da kyau ko sa'annan ga mala'iku sun zo da ainihin hankici daga gidan aljanna mala'ikan mutuwa yana karbe sai ainihin su karba wannan rai daga hannun shi sai su saka a cikin wannan hankici shikenan sai su sama da shi duk inda mala'iku suke sai sun yi mishi addu'a sun bubbuɗe kofofi na sama baki daya suna roƙon Allah ya wuce da wannan rai ta kofarsa su ma ya zame masa abin alfahari kenan to sai an je wurin Allah Allah madaukakin sarki shine sai ya ce to a dawo da ran nashi bayan Allah ya saka mishi albarka to a lokacin ne ana nan gida ana wanka ana likafani an gama hada shi a kabari kenan kuma sai a dawo da ran nashi a lokacin nan ne sai a ce tashi mala'iku sai su tashe shi to shine a lokacin annabi yace yana jin karar tafiyar takalma da suka juya dan a lokacin an juya a ne mai tambaya kuna gama rufe shi za a tayar da shi ba sai kun bar wurin ba saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Dawud ya rawaito da zarar an rufe mamaci sai annabi yace ku yi mishi addu'a fa innahu al-ana yus'al ayanzu yanzu nan ana yi mishi tambaya mun fahimta ko to har karshe annabi yace za a bude mishi aljanna shi yana hangenta tun daga nan to mu'mini kenan kafiri ko munafiki in yazo mutuwa shine mala'iku za su sako da mummunar siffa mala'ikan mutuwa yazo ya zauna wajen kanshi yace ya wannan rai mugu azzalimi ka fito zuwa ga fushi da azabar ubangijinka shine sai ran ya fantsamu dukkan jiki to shine wani mamacin in yazo wani mara lafiyan yazo mutuwa sai kaga sai an rirrike shi wani sai an kulle kofa in ya tafke ka to za a yi biyu babu kuwa sai yasa wani sai an bashi guri sai an tabbatar ya lafa tukuna sannan za a shigo to dan haka annabi yace in kuka dauki gawa ku yi marmaza ku kai ta duk gawa in aka dauke ta annabi yace tana magana za ta rinka cewa qaddimuni 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 ku yi marmaza ku kai ni ku yi marmaza ku kai ni mutumin kirki kenan mutumin banza zai rinka ya wailaha aina yadhhabuna biha ya shiga uku ina za ku yi da shi ne haka zai rinka cewa annabi yace komai yana jin sautin sai dai mutun da aljani mu tsaya anan mu aje lamba a danyi magana aka taba jin gawa na magana to amma tunda annabi ya bada labari wajibi ai ka yadda sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kin gama to haka al'amura suke wannan ainihin munafiki shine za a ainihin jawo ran shi ana cizga kamar yadda ka san annabi ya kwatanta yace kamar tsuntsiya ka san tsuntsiya a ce za a cizge ta daga tushenta ai aiki ne tsuntsiya daga tushenta ta kafa a ƙasa din nan a ce ana son a cizgo ta har da jijiyoyinta to haka za a rinka jijjiga ran sai ya fita qur'ani ko da farko sai da ya bamu labari mala'ikun za su ce ne akhriju anfusakum fito da ranka ka bamu tsakaninka da Allah ko jini aka ce fitar da shi kwalba guda ka bamu a jikinka yaya balle fito da ranka ka bamu shine nan suna bugun shi to za su kama su jijjige wannan rai ana jijjige ran dama sun zo da wani karara daga gidan wuta sai a dauka a saka a ciki to shine za a yi sama da shi ana tafiya sama duk mala'iku sai su kulle kofofin sammai shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya jawo aya da ke cewa waɗanda suka kafirce suka yi girman kai game da ayoyinmu la tufattahu lahum abwabus sama ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat ba za su shiga aljanna ba sai in laqumi zai wuce ta kafar allura waye ga misali a wurin Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wallahi a kabari din nan kuma tambayoyi ne za a yi maka za mu zo za mu karanta wannan hadisi insha Allah ta'ala ko zamu zo in Allah ya so za a zo koda ranar rufe karatun nan muna fatarin Allah ya so a halarto da kaset 90 koda ya kai kaset awa nawa ne zamu zo da shi zamu rufe karatu a dauke shi kadai ya zama wa'azi kowa ya ji wannan hadisi ka ji me waɗannan tambayoyi za a yi maka a kabari duk wanda kaga ba a yi waɗannan tambayoyi ba to ya mutu dare ne ko ranar juma'a ko ya mutu wa shahada in ba haka ba ka kaddara duk wanda ke kabari yanzu ya fuskanci wannan tambaya ko ya haye ko ya fadi to yanzu da ni da kai da wance da wani kowa na da damar ya gyara amma wani da wani da suka mutu su yanzu shikenan komai yala ya riga ya rikice musu yanzu in kyau ne ya riga yayi kyau to shi yasa kaga kullun aka ce wannan annabi shine ya san sirrin duk wasu abubuwa to duk abin da ya gaya mana mu karba abin da bai faɗa ba to kada mu yi shi yasa gashi azabar kabari annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah ka tsare ni daga azabar kabari kowa ya san ai annabi mustahili ne ba zai yi mai azabar kabari ba to amma gashi roƙon Allah yake Aisha tace tun daga wannan rana taji annabi yana cewa Allah ya tsare shi daga azabar kabari a cikin sallah to sa'an nan wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal Allah ka tsare ni daga fitnar masihid dajjal fitnar masihid dajjal mun dan tattauna magana akan ta wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cikin hadisin da muslim da tirmidhi da sauran malamai suka ruwaito sahihi annabi yace dajjal zai zo a ƙarshen duniya labari yazo ya basu game da dajjal wuni guda tun daga sallar asuba har sallar magriba wa'azi ake mas'ala ce in ta zo bata shallake kowa ba waye zai je cin kasuwa ran nan to dan haka aka tsaya wa'azi tun daga sallar asuba har sallar magriba sai dai a miƙe ayi azhar a ci gaba da wa'azi a miƙe ayi la'asar a ci gaba da wa'azi ya musu bayani yace ina son muku bayani ne game da dajjal yace babu wani annabi sai da ya bayani game da dajjal yace amma akwai abu daya da annabawa ba su bayyana ba yace amma ni zan bayyana muku dan Allah bai mana gata ba sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ku ba ido daya ne da shi ba yace amma dajjal ido daya ne da shi dan zai zo yace muku shi Allah ne sannan sama da wannan ainihin ido na shi wajen goshi an rubuta kafirun haka uwar shi ta haife shi yadda ka san an dallara maka billan nan haka haka shi kuma yake da wannan kafirun a kasar shi jama'a mun fahimci wannan da kyau to annabi yace in dajjal ya zo a lokacin ina da rai yace ku zaman ku ni zan muku gwagwarmaya da shi amma in dajjal ya zo a lokacin ba ni da rai annabi yace to kowa ya ta kanshi to yanzu dai tabbas annabi ba shi da rai to yanzu da ni da kai da wani kowa zai ta kanshi ko amma duk da haka sai da annabi bai ban mu haka ba sai da ya ba mu sinadari yace in ka hadu da shi ka in ya zo kana da rai kenan to zaka ka karanta farkon suratul kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ayoyi goma na farkon suratul kahfi kana karanta zai gudu ya baka wuri to in ya zo baka da rai fa to wannan addu'ar kullun ka rinka yinta a sallar nafila ne sallar farilla dab da zaka yi sallama shine maganinka da shi yana zuwa kan kabarinka sai Allah ya hana shi fahimta kabarinka in ba haka ba dajjal annabi ya ba mu labari kana cikin kabarinka zai tayar da kai ka tashi a gigice ya ce maka shine Allah sannan ya koma ya sake matar da kai shikenan ka mutu a me kenan ka mutu abu ma guje ka yarda da cewa wani ne Allah jama'a mun fahimci wannan to waɗannan abubuwa an ba daga harshen manzon Allah ba ina zamu ji su to shine yake wannan addu'a yana roƙon Allah ya tsare shi daga fitinar masihid dajjal sa'annan wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allah ina roƙon ka tsare ni daga fitinar rayuwa da ta mutuwa fitinar rayuwa ita ce wannan rayuwa kana zauna musulmi mai aqida ta gari a kawo maka wata aqida ta zo ta bata rayuwarka ka shiga cikin fitinar rayuwa ba wai in ka rasa kudi ba in ka rasa kudin kana da imani lafiya lau komai yayi daidai mun fahimta fitinar mutuwa fa ka zo mutuwa baka cika da kalmar shahada ba ba ka shiga cikin fitinar mutuwa ba wani mutuwa zai zo sai ka ji yana wayyo Allah ya shiga uku saboda me saboda ya san abin da ya shuka bai shuka abu mai kyau ba mun fahimci wannan to sa'an nan Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami ya Allah duk wani abu da zai ja in yi sabanka in saba maka in yi laifi Allah ka tsare ni daga shi sa'an nan wal magrami Allah ka raba ni da taurin bashi to yaya sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha tace ya manzon Allah me yasa kullun sai ka ce Allah ya raba ka da taurin bashi yace duk mutumin da yake da taurin bashi sai yayi alƙawari ya saba sai magana yayi ƙarya bari ƙarshen wata za a yi kaza ƙarshen mako kaza duk ƙarya ne babu wani alƙawari a ƙasa ko ba haka bane to shine minal ma'sami wal maghrami wannan hadisi ka ganshi al Imam al Bukhari da Muslim suka ruwaito shi wannan addu'a sai kai kokarin ka haddace ta kai dan uwa sannan addu'a ta biyu Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa sharri wa min sharri ma lam a'mal ba'du Allah ka tsare ni daga sharrin duk abin da na aikata da kuma sharrin abubuwan da ban aikata ba ma mana duk abubuwan da na aikata a baya na sharri Allah ka tsare ni daga sharrin su abubuwan da kuma ka kaddara zan zo aikata nan gaba sharri ne gare ni Allah ka tsare ni daga su kaga gaba da baya kenan al Imam an-Nasa'i ruwaito wannan da Ibn Abi Asim da isnadi mai inganci sa'annan sai kuma addu'a ta uku annabi yakan ce Allahumma hasibni hisaban yasira Allah kai mini hisabi mai sauki to menene hisabi mai sauki hisabi dai duk wanda aka yi wa hisabi annabi sallallahu alaihi wasallama yake ya kade koyi wunin yau aka ce za a lissafa ayyukanka kai da kanka zaka ce da dai za a rufa maka asiri da yafi a ce a in ka haye zaka je aljanna sai ka ce a da dai za a rufa asiri da yafi saboda ka san da wahala ka haye to hisabi mai sauki shine ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Tirmidhi ya ruwaito sai annabi yace sai a kiraye ka Allah ya kiraye ka a filin alkiyama sai a nuna maka kaga laifuffukanka kuma laifuffukan nan naka sirrin jayi ayyukanka na alkhairi wute kamata akai ka amma cikin rahamata na yafi maka akai ka aljanna daga kai sai Allah aka yi aka gama shikenan sai dai aga an tasa ka gaba an kai ka aljanna asiri ya rufu ko asiri bai rufu ba to menene amin malai yace Allah ya sa mu a ciki menene hanyar da zaka bi ka samu wannan shine Allahumma hasibni hisaban yasira kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a ka iyanta kafa daya ko kafa uku ko zuwa kamar biyar ko bakwai haka Allahumma hasibni hisaban yasira Allah kai min hisabi mai sauki al-Imam Ahmad da Hakim su suka ruwaito wannan to sannan addu'a ta hudu kuma sai ka zo ka jita yanzu nan babu abinda babu cikin wannan addu'a ga ta al-Imam an-Nasa'i da Hakim ya ruwaito Allahumma bi'ilmikal ghaib وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفذ ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين هاجونا الدعاء بابا أبن دبابا كنت نأل هير الدنيا للآهرة دعا أنت ترو كومي دكومي فصرت تشيني أبرقو جي اللهم بعلمك الغيب يا الله إنا روقانك ina tawassuli gare ka da ilimin ka din nan wanda yake a boye ma'ana abubuwan da ka sani waɗanda suke a boye wa kudratika alal khalqi da kuma ikon da kake da shi akan dukkan halittu ahyini ya Allah ka rayar da ni ma alimtal hayata khairan matukar ka san cewa rayuwa alheri ne gare ni wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li ya Allah ka dauki raina idan mutuwa din ita ce alkhairi gare ni Allahumma ya Allah وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة إنا روقانك صورانك أفوي لكم سرلي وأسألك كلمة الحق يا الله إنا روقانك مغانا تغسكيا إذا ما جاء ابن دم فتا غسكياني وفي رواية أوتر رواية الحكم مغانا مي حكمة والعدل في الغضب والرضا إذا ما إنا دا آدل شي أهال فشيكو كما أهال يردا ما أنا قودا ناي فشيكو كما إنا تكين فلنشكي إذا ما إنا دا آدل شي وأسألك القصد في الفقر والغنى Allah ina roƙonka tattali a halin talauci da wadata ko ina talauci ko ina da wadata ya zama ina da tattali sa'annan wa as'aluka na'iman la yabid ya Allah ina roƙonka ni'ima wadda ba ta ƙarewa wa as'aluka qurrata aynin la tanfad ya Allah ina roƙonka sanyin ido wanda ba zai ƙare ba wala tanqati kuma wanda ba zai yanke ba ma'ana farin ciki na har abada wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada ya Allah ina roƙonka yarda bayan hukunci ma'ana in ka zartar da wani hukunci a kaina